Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba, 14 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Iran ta ce a shirye take ta inganta ma'adanan uranium. Ita kuwa Afrika ta Kudu ta bi sahun Amurka a kan rigakafin COVID-19. Kana Amurka za ta janye dakarunta daga Afghanistan.
Toma Dalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da jimaman rasuwar dalibai 20 da suka kone gurmar sanadiyar wata gobara da ta auku a wata makarantar firamare da ke birnin Yamai na Nijar a jiya Talata. Bayan haka za ku ji cewa a wani yunkuri na baya-bayan nan kungiyar matasan karamar hukumar ta fawa balewa ta gudanar da taron addu'o'i a garin Zuwal domin ganin kabilin yankin sun dawo don ci gaba da zama kamar da. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya fada a yau Laraba cewar matakin da kasar ta dauka na inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 mai da martani ne akan harin zagon kasa da aka kai wanda ya lalata tashar nukiliyar kasar ta Natanz. A lokacin da yake jawabi ga taron majalisar zattarwa, Rouhani ya bayyana matakin a matsayin mai da martani ga keta. A baya dai, Iran ta inganta sinadarin uranium har zuwa kashi 20. Baya ga ƙarin matakan haɓakawa, Rouhani ya kuma ce za a maye tsohon gurbin da aka lalata na IR-1 da sabon shiri na IR-6 wanda ke kunshe da sabuwar fasahar zamani. A ƙarƙashin yarjejeniyar 2015 tsakanin Iran da gungun manyan ƙasashen duniya 6, an takaitawa Iran faɗaɗa ma'adanan uranium har zuwa kashi 3.67 don kawar da damuwar da ake da ita game da ƙera makaman nukiliya. Makamin uranium da ake iya ƙera makamai shine kusan kashi 90. Iran dai ta ce shirin ta na nukiliya na inganta rayuwar fararen hula ne kawai, kamar samar da wutan lantarki da magunguna. Kasar Afrika ta Kudu ta bi sahun Amurka jiya Talata wajen dakatar da amfani da allurar rigakafin kamfanin Johnson & Johnson ta COVID-19. Biyo bayan shawarar hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta yanke na ƙara nazarin matsalar daskarewar jini da aka samu ga mutane da dama da aka yi wa allurar rigakafin. Ministan Lafiya Zuwail Magzi ya ce duk da cewar har ya zuwa yanzu Afirka ta Kudu bata sami wata matsala ko ɗaya ta daskarewar jini a tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya 289 da suka karɓi allurar ta Johnson & Johnson, amma ba za su ɗauki shawarar da wasa ba. Ya ce hukumar kula da kayayyakin kiwon lafiya ta Afirka ta Kudu za ta tattara bayanai daga Johnson & Johnson da hukumar FDA da sauran hukumomi don zurfafa bincike da kimanta yanayin da ake ciki. Mazin ya ce masana kimiyya na Afirka ta Kudu suna da yakini matakin da FDA ta ɗauka an yi shi ne don taka tsantsan, kuma suna sa ran wannan ba zai haifar da janyewar rigakafin kamfanin Johnson & Johnson ɗin baki ɗaya ba daga tsarin gyara ga rigakafin.
Tuma Dalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da jimaman rasuwar ɗaliban na 20 waɗanda suka kone ƙurmar sanadiyar gobarar da ta laƙume ɗakunan karatu 28 a wata makarantar firamare da ke birnin Yamai a yammacin jiya Talata. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Tonan ina tsakiyar makarantar firamare ta unguwar Peiba inda a yammacin jiya Talata gobara ta tashi ta kuma lakume dakunan karatu sama da 20 abinda yayi sanadiyar mutuwar yara kimanin 20. Yanzu haka dai jama'a na ci gaba da kwararowa farfajiyar makarantar yayin da 'yan sanda ke ci gaba da tattara bayanai wato a ci gaba da binciken da aka kaddamar don gano ainihin mafarin wannan gobara. Malama Hadiza Abdu da ke ɗaya daga cikin malaman da ke koyarwa a wannan makaranta ta yi mana ƙarin bayani a game da yadda abin ya faru.
To lokacin da abin ga ya fukana ina cikin aji da abin ya fara huta ce ta zo daga sama sai muna zamana da yara suka ce madan huta akwai wata da muna nan zamana ma tare da ta zo gurina sai ce madan baki nan ganin huta hali miki zauwa mu agaza da ya huta duk ta cinye cikin klasi mu muna hido yara muna gudu huta na bin mu.
Yayin ɗaliban da wannan bala'i ya rutsa da su sun tare a farfajiyar makarantar domin jin makomar gawawwakin waɗannan yara. Abbas Sule Goni ya yi rashin 'ya'yansa biyu.
Lokacinsu ne kuma muna fatan Allah ji kansu. Allah sa kuma kwanciya huta ce. Lamari ne na Ubangiji. Mun gode ma Allah da ya ceto mu. Shi kadai ne fatan mu Allah ji kansu. Yanzu muna jiran da shugabanni abin da za su ce mu.
Abdullahi wanda ɗansa Umaru ke daga cikin waɗanda suka haɗu da ajalinsu na tunawa da lokacin da wannan yaro ya shirya zai tafi makaranta a jiya da rana.
Magana ta ƙarshe da ga mu mata yace mu ma babu lokol ta ce mishi wace ma babu lokol ce wane ci da Muktar shi kun Muktar sai shi tare zai sai ta ce Umar tsakaninka da Allah babu lokol sai ta ce mamma akwai lokol ta ce to Umar tunda akwai lokol ka tai zuwa lokol magana ƙarshe da ta yi da shi yace mata to ni ina kwance ina jin lokacin ta kai mai haka nan tsakanin tashin wuta da gobara duk ba a wuce minti 30 ba sai ta ce gobara tsakanin gidana da lokol ban ci minti 5 amma ko da nuzu sai dai kallo kuma yadda wuta ta tashi ga wannan lokaci ba a isa hidda yara wannan lokaci ba.
Dakunan karatu kimanin 28 ne gobara ta lakume dukkansu waɗanda aka yi da zana abinda sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Isu Arsuka ke ganinsa a matsayin wata alama ta rikon sakainar kashin da ake yi wa sha'anin ilimi a wannan ƙasa.
Ku diba ku ga bisa hanya na wurin mu ta bisa hanya ne moto na wuce mu su kawo ma na wuce manyan motoci ga san baya gare mu kuna gani suna wuce mota na iya wuce ta iskiyar nan ta taushe su kaga an yi barna kenan in ma ba gobara ba. Iska yana iya ɗaukan hwace a zabi sauta.
Mataimakin shugaban kungiyar iyayen yara 'yan makaranta Wisiliman Rasaratan ya bayyana cewa za su yi gwagwarmaya don ganin an dakatar da jefa yara ɗalibai cikin haɗari.
Daga yau daga wagga tahiya ya kamata a ce cikin yame kaidaya cikin kasan nishiyar gaba daya a kidaya babu kilas na zana bai kamata ba an yame a ce akwai kilas zana inda ko ina ana hana ma mutane su yi shaguna.
Prime Minister Umudu Muhammadu wanne tun ajiya ya ziyarci makarantar da wannan masifa ta sabka ya jajanta wa iyayen yaran da abin ya rutsa da su tare da shan alwashin gudanar da bincike domin gano ainihin tushen wannan gobara wato a tantance ko watakila da gangan aka kunna ta ko aka san haka. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Sulaiman Mana Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sa'o'i bayan da jami'an kiwon lafiyan gwamnatin Amurka suka buƙaci a dakatar da amfani da allurar rigakafi ta COVID-19 na kamfanin Johnson & Johnson bayan alakanta ta da mummunar matsalar daskarewar jini. Katafaren kamfanin haɗa magunguna na Amurka ya sanar a yau Talata cewar yana jinkirta sake fito da allurar rigakafi ɗaya a ƙasashen Turai. Muna aiki kafaɗa da kafaɗa da masana da hukumomin kiwon lafiya kuma muna matuƙar goyon bayan buɗe hanyar sadarwa da wannan bayanan ga ƙwararrun likitoci da kuma jama'a, in ji kamfanin a wata rubutacciyar sanarwa. Jinkirin ya zama babbar illa ga kokarin na rigakafi da Turai ke yi wanda ke fama da matsalolin kayan aiki da karancin allurar. Shirin bayar da allurar rigakafin a nahiyar shi ma ya samu cikas sakamakon fitowa tare da matsaloli da rigakafin wanda kamfanin AstraZeneca da Jami'ar Oxford suka yi, wanda kuma aka alakanta shi da matsalolin daskarewar jini a wasu wurare da ba a rasa ba. Hukumar kula da cututtuka ta CDC da kuma hukumar abinci da magunguna ta FDA na Amurka sun ce wasu mata shida tsakanin shekaru 18 zuwa 48 da suka karbi rigakafin kamfanin Johnson & Johnson sun samu daskarewar jini da aka fi sani da cutar sankara da sanyin jini a cikin kwanaki 6 zuwa 13 bayan an yi musu allurar rigakafin. Daya daga cikin matan ta mutu, daya kuwa an kwantar da ita asibiti cikin mawuyacin hali. Manyan tsoffin masana tsaron manufofin Amurka guda 3 za su isa Taiwan a yau Laraba, yayin da wutar rikici ke ci gaba da ruruwa tsakanin tsibirin mai mulkin kansa da China. Tsohon dan majalisar dattawan Amurka Christopher Dodd da tsoffin ma'aikatan tsaron jiha James Sternberg da Richard Amtig.
A gaida Yusuf Aliyu Haranda da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shekaru 30 kenan da faruwar rikicin kabilanci da na addini a karamar hukumar ta Fawa Balewa da ke jihar Bauchi, wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuka da yawa sannan ya tilasta dubban mutane yin gudun hijira. Gwamnatocin da suka shuɗe sun yi ƙoƙarin samar da dawwammamen zaman lafiya tsakanin al'ummar yankin ta hanyar kafa kwamitoci da kuma jin shawarwari daga masu ruwa da tsaki da kuma ƙwararru a fannin tsaro. Ƙungiyar matasa ma ba a barta a baya ba a wannan ƙoƙarin. Ga rahoton
Abdul Wahab Muhammad. A wani yunkuri na baya-bayan nan, kungiyar matasan ta Fawa Balewa ta gudanar da taron addu'o'i a garin Zuwal domin ganin kabilun yankin sun dawo domin ci gaba da zama kamar da can baya. Malam Sani Musa Sani shine shugaban kungiyar matasan ta Fawa Balewa, ya yi karin haske wa manema labarai kan batun.
Tunana Musa Sani Musa ta Fawa Balewa. Ni ne chairman na kungiyar ta Fawa Balewa Youth Initiative for Progress wanda take gabatar da wannan taro na ta yau a garin Zuwal. Mun imani komai na duniya a zai an zauna ake sasanta. Wannan abu shekara 30 kenan da wuta yana kawo karshen shi. Da yau babu wannan matsala. Lalle haƙƙi na farko dai gwamnati, kamar yadda masu kasidodi suka faɗe shi. Gwamnati ta sa ido a doka, in gwamnati za ta yi za ta yi. Na biyu kuma lalle wannan ka sani cewa akwai dangantaka mai ƙarfi, inda duk wani garin matsala ana masa bibiya. Mun kuma lalle ko da gwamnati ba ta yi ba, babban burin mu shine mu koma mahallin mu inda kakannin mu suke koma mu.
Shugabannin matasa daga kungiyoyin Fulani Miyatti Allah da kuma al'ummar Sayawa kowannen su ya yi jawabi game da batun zaman lafiya da kuma zaman tare.
Sunana Adamu Abdullahi, UTMN Miyatti Allah ta Fawa Balewa. Taro ya yi kyau sosai. Kungiyoyi ne na matasa da muka haɗu kabilu daban-daban a karamar hukumar ta Fawa Balewa, wanda muke zama muke tattaunawa matsalolin da yake shafan mu a karamar hukumar ta Fawa Balewa. Insha Allah muna fata kamar yadda muka sha zama da su muna tattaunawa, muna fata an Allah ya yarda da irin manufofi da muke tattare da su, muna ganin Allah ya yarda da iya zawa a zauna lafiya insha Allah.
Sunana Comrade ga Allah Daniel, National Youth Leader na Zaria Youth Development Association National Body. Ni dan ta Fawa Balewa ne, karamar hukumar ta Fawa Balewa. To wannan taro dai alhamdulillah taro yayi kyau. Mu a matsayin mu na shugabane dama kullum muna son irin taruwannin nan da zai kirkiro hanyoyi na wayar da kan jama'ar mu game da muhimmancin zaman lafiya na zamantakewa da Allah ya halalce mu a matsayin mu na bil'adama. Wannan abubuwa da duk wanda ya ji shi anan abu ne da ka sani cewa ana neman mafita akan abubuwa da suka faru kwanakin baya. Mun sha yin kira wa gwamnati, kuma su wannan rigingimu da suka sha faruwa kwanakin baya, ita gwamnatin karan kanta in abu ya faru za ta yi wabasa kamar za a yi da gaske. Bayan an zo an yi abubuwa duka, sai ka tarar cewa an ba da recommendations akan abinda idan aka yi a wannan yankin namu zai kawo zaman lafiya mai dorewa. Sai ka gani daga nan gwamnati ya ji ya sa shi kamar wani dustbin
har ba za ka sake jin labarinsa ba.
To ganin cewar akwai hukumar da ke da haƙƙin sake tsugunar da mutane, wato Northeast Development Commission NEDC, wani shugaban al'umma Malam Ibrahim Zuwal ya buƙaci hukumar da ta taimaka don sake tsugunar da mutanen da suka tagayyara a garin da ta ba balewa.
Kamar an yi Northeast Development Commission wanda yake da ya kamata a ce mu ma integral part ne na wannan commission ne, wanda za a tausaya wa mutanenmu. Wallahi akwai gidajen da har yanzu ba su dawo hayyacinsu ba shekara 30 da ya shige.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Arewa a yau.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa a shirin nan na Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba ko me yasa har yanzu ba a cimma nasarar murƙushe ta'addanci a yankin Arewa ba, musamman ma dai Boko Haram da fitinarsa ta kai shekaru 12 bana. Mai sharhi daga gamayyar ƙungiyar matasan Arewa na Sura Ashiri Sharif ya bayyana nazarin da yake yayi kan kalubalen.
Duk mutumin da zaka tambaya, ina zan baka shawara dan Allah ka nemi duk mutanen da suke harkar sai da gidaje da fulotai da estate a nan Abuja kaji. Duk rubin estate da kake kallo yanzu na sojoji ne da yara ƙanana na soja. Duk wanda ka tura akai masa tiyata commandant a wannan harkar rigimar ta Boko Haram ko Nagu, zaka gan shi yana tasiyan gidaje da fulotai da sauransu. In dai ka tambaya zaka ji wannan daya kenan. Na biyun su, idan ka je ka ga makarantu da ake gigginawa a Abuja yawanci da Kaduna da wasu gurare, irin makarantu na kuɗi, primary da secondary school na kuɗaɗe, duk zaka ji na matan sojoji ne yawancin su. Saboda haka shugabanci ne ya lalace. Idan da da shugabanci, da tun an maganin abin nan tunda na farko abin da na shafade. In ka dubi yawan jami'an tsaron ƙasa nan, kama daga kan soja da ƴan sanda da soja da ƴan sandan farin kaya da su civil defense ne, gaba ɗayan su ka hada har da kwastan da immigration, har yanzu ba su kai miliyan ɗaya ba. Gwamnatin nan ta zo tana cewa ta kashe ₦3.5 trillion ko shida wai akan wai inganta harkar tattalin arzikin al'umma. To yanzu kasuwancin ne mafi mahimmancin ko tsaro, kaga kamata a fara samar da tsaro. Idan tsaro ya samu, to shine sai ka zo kai dirago abubuwan hankalin ka kwance. To da an dauki wa'annan abun, an zauna an ce an dauki karin ma'aikatan nan, a ce daga kowace local gamma a je a yi recruiting mutum 500 ko 1000, a ce jami'an tsaro ne za su kula da yankunan su, an gama a maida su karkashin jihohinsu, su je da karkashin kanan kuma su yi aiki. Da ya rage wannan harkar tarashin tsaro sosai. Sannan bindigogin nan na gwamnatin Najeriya daga shekara 1-6 nan da Buhari ya zo yake shugabanci, idan kera bindigogin nan za mu iya kera bindigogin da za su ishe mu yi aiki da su. In ma su yi zami yadda gwamnatin ta zo da farko, kasashen duniya suka mutunta ta, suke kallon ta zo da manufa, ga tun an siyo makaman nan an zo an fara yakin nan. Amma saboda rashin shugabancin nagari, har sai da ya zamanto kasashen duniya sun gano cewar gwamnatin kuhuma a huce, duk abin da take faɗe ba haka shine na gaske ba, kuma tana kallon irin kuɗaɗen da ake suke zurarewa suke barin aljihun gwamnatin ƙasa, suna faɗa aljihun wasu mutane. Sannan ana kallon yadda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karɓo bashin da ba a taɓa ci ba tun da aka kafa Najeriya. Sannan aka waka dinga ɗorawa mutane haraji kala-kala a ƙasar nan, wanda ba ta wanda ta dora wa mutanen ƙasar nan haraji ba ji ba gani ba irin wannan gwamnatin. Amma duk kuɗaɗen ka kasa ganin su aikace, ka ce ga sunan ga aikin da aka yi da su, kuma ka kalle su ka gani duk aikin da ake faɗi ana yi ɗin, zaka ba magana a hankali. Yanzu misali, ko wannan kuɗin da ake cewa ana neman wai naira ₦7,000,000,000 wai na corona ɗin nan, ina corona take kashe mutanen da wannan ta'addancin yake kashewa? amma a ce kuɗi irin wannan tankace ne kuma duk bashi fa za a karɓo wannan kuɗaɗen. Rashin shugabanci ne kurin shi ne janyo wannan al'amari kaga an kasa ci a ya kasa ci ya kasa cinyewa kuma da su shafaffu da mai da suke kiwo da gwamnati wanda duk abin da suka yi ba za a bincike su ba kuma ba gwankuwa da su sai dai a kalle su a kyale su shi ne janyo kaga aikin yaƙi wa yaƙi tafiya.
Mun gode Nastura kafin ka yi nisa a saurari abin da shugaban kwamitin riko na APC mai malabu ni ya faɗa kan matakan da gwamnatin Buhari ta ɗauka na inganta tsaron rayuka da dukiyar al'ummar yankin na Arewa.
Arewa zaman ta samu du sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari.
Abin da ya wajaba a kanmu ba wai kanmu kaɗai za mu duba mu dubi baya yaran nan da ake haifansu da wanda yanzu suke makarantu tasowa suke yi kuma su ma suna so su zama shugabanni wata rana. To saboda haka ya kamata a gadar musu arewa dunkulalliya arewa da ta ci gaba arewa da take da haɗin kai. To saboda haka wannan haɗin kai shine abin da ya kamata mu zo dukan mu dunkulu a cire dukan wani bambance a haɗa kai domin a ciyar da arewan gaba. Domin duk abin da zaka zauna ka zana shi a takarda da wun yake da abin da yake a sarari duk wannan zane-zane da ake a takarda a dawo a bi sawun yadda wannan arewan ta samu tukun a maida hankali akan yadda arewan nan ta samu a dawo a ga menene sulan haɗin kan a dawo kanta. Wannan kuma gaban akwai iyayen mu sarakuna akwai malamai akwai ƴan kasuwa akwai manoma akwai makiyaya kamar yadda na faɗa wannan ya zama wajibi domin duk wani wanda yake wani a ƙasar nan ko dan kasuwa ne shi ko manomi ne shi ko makiyayi ne shi ko malami ne ko sarake ne ya zama masa wajibi ya tabbatar cewar ya bada gudunmawa saboda a samu zaman lafiya a samu haɗin kai na arewa. Ba mu da wata abu da muke tunkaho da ita a matsayin mu na yan arewa fiye da haɗin kanta. To wannan haɗin kai ita ce ya kamata ya zama babban abun dogaro gare mu wanda ita ce ta sa muke rinjaye a dukkan lokacin da wani abu ya taso ko ma wane ne yake mulkin kasar nan arewa ce take kawo shi a dukkan zaɓuɓɓuka da aka yi din nan ba guda wanda ba arewa ba ce ta yi sanadi ko lokacin da aka fito da shugaba Obasanjo a kurkuku aka tsayi da shi yan arewa ne suka zaɓe shi kowa ya sani. To ita ce musomin demokradiyyar wannan da muke kai 1999. To saboda haka sauran ma duka dubi sakamakon zaɓuɓɓukan da aka yi da menene yan arewa suka yi da yadda. To saboda haka haɗin kan namu ita ce da abin da ya kamata dukkan mu duba mu ga cewa mun inganta shi kada wani abu na hasada ko bakin ciki ya samu mu dinga ganin abin da mu jujjuya gaskiya wanda kuma duniya ta san ba haka bane. Wasu sun san ma yanzu ko in ka dauki maganan rashin tsaro ga misali sun san yaushe rashin tsaro nan misali ya taso sun san kuma wani lokaci shugaban kasar Muhammadu Buhari ya zo ya tarar da kasar sun san akan fannin tattalin arziki sun san lokacin da ake sayar da man fetur a dala ganga daya dala 140 130 shugaban kasar Muhammadu Buhari yana hawa ya rushe ya zama dala 28 yanzu ne ma take dan tasowa kadan kadan. To saboda haka in ka hada da abujinyan da yayi in ka hada da su corona nan da sauransu abubuwa da dama to duk da haka kasan tana ci gaba ta fannonin aikace-aikace tituna da sauransu. Wannan tituna da ake yanzu tun 2003 aka cinye kudinsu don biliyan 300 da wani abu suka salwanta na gyaran titin Najeriya ba mai tambaya a wancan lokacin kuma naira tana dala tana naira nawa. So wannan abubuwa duka sun riga sun shige cikin kundin tarihi. So amma babban abin da ya kamata mu maida hankalinmu mu dubi gaban nan ya arewa take so Najeriya ta zama menene Najeriya take su arewa ta zama. To wannan shine abin da ya kamata kowa ya maida hankalinsa akai kada a ruguza haɗin kan da aka gadar mana yaya da kakanni wanda muke kai muna zumunci muna wasannin gi a tsakaninmu muna ayyuka na alheri wa juna yazo ya zama saboda bukatun wasu wanda za su juya gaskiya su maida shi wani abu daban akan mutumin da ya daya so daya so biyu baka iya hana shi ba ya riga ya abin da saboda haka ni fata da nake a nan kada a kabilantar da ta'addanci ba wani kabila guda da zaka ware ka kabilantar da ta'addanci da ake yi. To saboda haka matsalan mu ce dukan mu ta arewa ya kamata mu magance shi sarakuna su shiga malamai su shiga ƴan kasuwa su shiga manoma su shiga makiyaya su shiga.
Masu sauraro mu dasa aya a nan. Ku biyo ni makon gobe don sauraron sabon shirin. A madadin waɗanda suka yi sharhi, Nastura Shirherib da Mai Malabu ni, ni Nasura da Mai Hikaya da na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika.
To a gaida Nasura Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aishatu matar Baffa Haruna Bajoga, inda ta ce ya kamata mahukunta su yi binciken kwakwaf a kan dalilin da suka sa sojoji a yankin arewa maso gabas suke kashe kansu saboda damuwa, domin kuwa ruwa baya tsami banza. Sai sako na gaba kuma daga na Maryam Aminu Kano Maida, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Kamar yadda muka ji a cikin labaran duniya, akwai lemuka masu cutarwa da ake saidawa ba tare da ka'ida ba. Da fatan za mu kiyaye shan su a lokacin bude baki. Sai wasika daga Alhaji Umar Forever Gashuwa, yace salam VOA Hausa. Ina muku barka da shigowa watan azumin Ramadana. Allah ya sa dawo da yarjejeniyar makamashin nuclear tsakanin Iran da Amurka kwalliya ta biya kudin sabulu. Rufe wasu gidajen sayar da man fetur a jihar Kano da wasu 'yan kasuwar hada-hadan man fetur suka yi, akwai lauje a cikin naɗi. Kuma wannan zalunci ne kawai da jefa talakawa cikin matsanancin yanayi. A don haka ya kamata waɗannan 'yan kasuwar man fetur na jihar Kano ku ji tsoron Allah. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Sakonmu na ƙarshe kuma na Kabiru Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga. Muna kira ga kamfanonin wutar lantarki na Najeriya cewa su dinga wadata al'umma da wutar albarkacin wannan lokaci na ibadan azumi. To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba, albarkacin watan azumin Ramadan.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu Izaratul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Al'umman musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi suna Allah Allah Ramadan yazo. Shi yasa sabbin manzon Allah sukan yi wata shida. Addu'o'in su guda biyu ne. Wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan, bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karba mana ibadan da muka yi a watan Ramadan. Saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne. Cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da 1000. Annabi Nuhu alaihi salam, Allah ya ce mun aiki Annabi Nuhu zuwa ga mutanensa, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama, ya zauna a cikin mutanensa shekara 1000, shekara 50 ne babu. Mu al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce al'umma ta shekarun ta baya wuce 60 zuwa 70 kadan suke tsallakawa. To idan mutum Allah ya sa ya ga dare Lailatul Qadri, ana roƙon ya mishi lada mai yawa. In an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata 1000, shekara kusan 80 da wani abu. To ya in musulmi ya ga Ramadan ciki ya dace da Lailatul Qadri na shekaru mu ce 40, kenan kaga an ruban ya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada. Ina fatan al'umman musulmi na Najeriya da na duniya baki daya su yi amfani da wannan dama domin roƙon Allah. Wasu daga cikin sahabban manzon Allah suna cewa Allah ya ba mu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu. Ɗayan bai tare da mu yanzu, ɗayan kuma na tare da mu. Ɗaya da bai tare da mu shine kasancewar manzon Allah tare da mu. Lokacin da Annabi yake raye tare da sahabbansa, rayuwarsa kawai Allah yi alƙawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba. Wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin kai rahama ne.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare, za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.